بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من ساكي ما الله غوديا دي ساكي با مداما تا ساكي داووا ا wannan gidan radio mai albarka, gidan radio Kausan, dan ci gaba da tattaunawa akan abin da ya shafi sha'anin mu na musulunci a wannan rana ta Juma'a, wacce ta daidai da ranar 7 ga watan 5 watan Jumada al-Awwal, hijira 1438, wanda ya daidai da ranar 3 ga watan 2 2017 miladiya. Don gabatar da wannan darasi namu mai suna Ni Musulmi Ne, wanda muke gabatarwa a kowane mako, a kowane sati, daga karfe 10 zuwa 11 zuwa karfe 10:11. Karkashin wannan littafi na mai albarka, Alamu Sunnati al-Mashura li'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura, wallafar shehun malami Hafiz bin Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Littafin da aka gina shi akan tambaya da amsa, tambayoyi da kuma amsa, wajen tambaya 200 da wani abu, wanda muna kan tambaya ta 40, yau za mu tashi tambaya ta 41. An gina littafin a kan tambaya da amsa saboda a sauƙaƙa fahimtarsa ga masu sauraro, domin tambaya takan jawo hankalin mai sauraro, amsar kuma ta amfanar da shi, ta gamsar da shi ga abin da yake buƙata. Wanda wannan littafi yana karantar da mu abin da ya shafi kuduri game da addininka, me ya kamata ka rike a zuciya game da abin da ya shafi addininka, fa'intar mutum game da addininsa, aqidar mutum game da addininsa, me ya manufarka game da musulunci. Wato komai da mutum zai yi zaka samu akwai manufa, kuma ya san hukuncin abin, ya san dokokinsa, ya san ribansa, to musulunci shi yafi cancanta ka san waɗannan abubuwa game da shi. Ka san menene addininka, ka san meye dalilin halittarka, ka san me yasa aka halice ka, waye halice ka, dan me ya halice ka, duk wannan abubuwa ya kamata a ce mutum yayi la'akari, ya san da su, kuma wato ya kiyaye. Wannan ina jin shine darasin mu na 8 a wannan kafa mai albarka. Muna kuma roƙon Allah dacewa da kuma ikhlasi a cikin maganganun mu da kuma ayyukanmu. Muna kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin dukiyoyin waɗanda suke taimakawa don gabatar da irin waɗannan darussa na musulunci. Allah ya ƙara albarka a cikin dukiyarsu, Allah ya biya musu buƙatunsu na alkhairi duniya da lahira. Muna kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu wannan gidan radio albarka, ya kuma ba su nasara, ya taimake su saboda abinda suke yi na bayar da gudunmawa wajen yaɗa addinin musulunci. Muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala game da 'yan uwanmu musulmi gaba ɗaya, duk waɗanda suke da buƙata ta alkhairi Allah ya biya musu, waɗanda suke fama da larurori Allah ya yaye musu. Muna kuma roƙon Allah ta'ala wannan ƙasa tamu Allah ya sa mata albarka, Allah ya kawo kwanciyar hankali cikinta, ya kuma ba mu shugabanni nagari. Idan ba manta ba, a darasin ƙarshe a wancan satin, don satin da ya gabata ba mu samu gabatar da wannan darasi ba saboda matsala ta rashin wutar lantarki. Saboda haka mun tsaya ne a daidai tambaya ta 40, wanda idan ba manta ba muna kan gabar da take bayani akan al-iman, gabar da take bayani akan imani shine yarda da abu a zuciya, shine ake nufi da imani. A gabobin da muka karanta a baya wanda suka shafi wannan kalma ta imani, mun fahimci me ake nufi da imani, wanda malai ya mana tambaya ma huwal iman, menene imani, ya kuma ba mu amsa akan abinda ake nufi da imani, wanda wannan ya kai mu zuwa tambaya ta gaba. Da malai ya tambaya ya ce madalilu ala kaunihi qawlan wa amal, me ye dalilin mu na cewa imani magana ne da aiki? Wannan ma malai ya kawo amsa akan wannan, cewa imani ba wai ya takaita a zuciya kadai bane, in an yarda da abin a zuciya to kuma ana son a faɗa sannan kuma a aikata. Sannan kuma mun fahimci gabar da take bayani akan ma dalilu ala ziyadatil imani wa nuqsanihi, me ye dalilin da yake nuna imani yana karuwa yana raguwa? Tunda mun yarda a musulunci imani abu ne da yake karuwa kuma yana raguwa, to ina dalili? Malai ya kawo dalilai kamar yadda muka karanta a darasin da ya gabata. Sannan kuma ya tambaye mu mad dalilu ala tafaduli ahli al-iman, me ye dalili akan cewa su ma masu imanin ba ɗaya suke ba, wasu sun fi wasu a fagen imani, wasu sun yi wa wasu zarra, wasu sun fi wasu imani, me ye dalili? Malai ya kawo dalilai da suka nuna lallai imanin wa'insu ya fi na wa'insu, gwargwadon aiki, gwargwadon kokarin aiki da kuma ikhlasi. Sannan ya tambaya ta ƙarshe wadda muka tsaya daga kanta, wanda ya ce mad dalilu ala anna al-imana yushmilu ad-dina kullahu inda al-itlaq, me ye dalilin da yake nuna idan aka ambaci kalmar imani to ta shafi dukkanin addini in aka yi itlaqin ta ba tare da an ambaci wata kalma tare da ita ba? Idan aka ce iman kawai aka yi shiru to ana nufin musuluncin duka ya shafi al-iman, kamar yadda idan aka ce al-islam aka yi shiru to ana nufin dukkan musuluncin gaba daya. To wannan malai ya kawo dalilai akan wannan a ainihin darasin da ya gabata. Yau za mu tashi tambaya ta 41, wadda malai ya ce mad dalilu ala ta'rifil imani bi arkanis sitta inda tafsir, mad dalilu ala ta'rifil iman bil arkanis sitta inda tafsir, me ye dalili akan ta'rifin imani, wato ana ta'rifin imani bil arkanis sitta, da rukunai guda shida. Idan aka ce al-iman ko dan islamiya ya roka tambaya menene imani, zai ce zai zano maka wasu rukunai guda shida ya ce su ne imani. To me ye dalili na cewa wa'innan rukunai guda shida su ne imani, ana ta'rifin imani da su? Lalle imanin ɗayan ku bai cika sai ya yarda da wa'innan rukunai guda shida. To a ina aka samu dalili, ina aka samu hujjar wannan a cikin musulunci? Ansar ita ce malai ce qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, an samu wannan ne daga fadar manzo sallallahu alaihi wasallama, lamma qala lahu jibril alaihi salam, yayin da malaika jibril ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallama akhbirni anil iman, yazo ya masa tambaya ya ce ba ni labari game da abin da ake nufi da imani. Qala, sai manzo Allah ya ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce imani shine an tu'mina billah, kai imani da Allah, wa malaikatihi da mala'ikunsa, wa kutubihi da littattafansa, wa rusulihi da manzannansa, wal yawmil akhir da ranan karshe, wa tu'minu bil qadri, sannan kai imani da abin da ake kira kaddara, khairihi wa sharrihi, alkhairinsa da kuma sharrinsa. To kaga nan manzo Allah sai ya ambaci wa'innan rukunai guda shida, to shi yasa ake ta'rifin imani da wa'innan rukunai guda shida. To wannan a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama kenan. Shi da malai ya tambaya ta 42, yace ma daliluha min alkitabi jumla, to me ye dalilin rukunnan imani, ina aka samu dalili da hujja game da rukunnan imani a cikin alqur'ani a jumlace, inda aka same su a jumlace? Malai ya bayar da amsa yace a cikin fadin Allah ta'ala ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ومن جيته ليس البر باشي كأيبني أيكن الخيري أكوي أبوه ديوانا أيكن الخيري باشي كأيبني أيكن الخيري منين أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب كما يد فسكوكينكو وتو kuna masu fuskantar mafitar rana da kuma mafadar rana domin yin ibada ko sallah wannan ba shi kadai bane aikin alkhairi shi ma yana daga cikin mayyan aikin alkhairi amma bayan shi akwai abubuwa na alkhairi suna nan da yawa shi yasa Allah ta'ala ya ce walakinnal birru sai dai abinda ake nufi da aikin alkhairi shine man amana billahi wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranan karshe wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da litatafai domin kalmar alkitab anan ismun jinsi ne alkinnan istighraqiyya ce li jami'il kutub saboda haka kalmar alkitab ba tana nufin littafi daya ba a'a jami'il kutub as-samawiyya dukkanin litatafai da aka saukar daga sama wan nabiyyin da kuma annabawa a cikin ayar sai aka ambaci rukunai guda biyar wanda wa'annan su ne imani da su da kuma wani rukuni da Allah ya ambace shi can daban a can cikin suratul qamar aya ta 49 wanda Allah ta'ala ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar lalle mu duk wani abu da kake ji da gani da wanda ka sani da wanda baka sani ba mun halicce shi ne bisa gurgudu bisa kaddarawa wa'annan ayoyi sun bayyana mana rukunai guda shida da ake da su na imani shi yasa ubangiji yace aikin alkhairi kadai ba wai shine kamar daga baga bas koyan ma ba lalle ana buƙatar imani wannan yana nuna mutunan da baya da imani bai yi imani da Allah ba ko bai yi imani da ranar lahira ko mala'ikun Allah ko bai yi imani da littafai ba ko annabawa ko kaddara to wannan yana nufin sallarsa ba za ta yi masa amfani ba saboda me yanzu ita duk wani aiki da mutum zai yi dole sai an samu sharadi na imani kamar yadda muka karanta a baya ومن يعمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن الله سيسا شرط الايمان الله تعالى يجي ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن اجا دكنن سي الله يسا شرط الايمان saboda haka Allah ta'ala yace wanda ya aikata aikin kirki irin su sallah da sauransu namiji ne ko mace min zakarin aw unsa sai yace huwa mu'minun amma alhali shi yana da imani da kuma ta inda yace wa man arada al-akhirah wanda ya kasance manufarsa shine lahira wa sa'alaha sa'iha yayi ta aiki yana kokarin aiki irin su sallah azumi saboda ya samu gidan lahira sai Allah ya ce huwa mu'minun amma alhali shi yana mai imani ashe dole ne a wa'annan ayyuka ba sa tabbatuwa dole sai an samu imani shi kuma imanin baya tabbatuwa sai an tabbatar da wa'annan rukunai nashi guda shida shine imani da Allah da mala'iku da litatafai da annabawan Allah da kuma ranan karshe da kuma kaddara alkhairinta da kuma ainihin sharrinta bale ce wa sanazkuru insha Allahu dalil kullin min al-infiradihi bale ce insha Allahu zamu dauki kowanne ɗaya daga cikin su guda shiddan nan mu faɗi dalilin sa wato al-infiradihi wato akan kadai tantakarsa shi kadai kenan za a ware kowanne daban misali ya dauki imani da Allah yayi bayanin sa filla filla sannan ya dauki imani da mala'iku shi ma yayi bayanin sa filla filla har akai karshen wa'annan rukunai guda shida ga dukkan wanda ya biyo mu to zai fahimci me ake nufi da imani da su dan karka yi tsammanin kawai ka je ka karanta ka har da ce shi ake nufi ka je makaranta a koya maka su guda shida ka har da ce su ga kanka wannan shine kai imani da su a'a wannan ka san su to amma imani da su ya shafi wasu ayyuka da za su biyo baya da yarda da wasu abubuwa da za su biyo baya kamar yanda za mu yi bayani a cikin darasin mu insha Allah tambaya ta 43 mala yace ma ma'anal imanu billahi azza wajal kaga yanzu ya dauki rukunin farko kenan daga cikin rukunin guda shida da muke da su akwai al-imanu billahi wanda shine na farko to shine mala ya dauke shi anan zai mana bayani akan sa filla filla yace ma ma'anal imanu billahi azza wajal to me ma'anar imani da Allah azza wanda ya buwaya wajalla ya kuma daukaka ya girmama me ma'anar imani da Allah amsar mala yace huwa at-tasdiqul jazim min samimin qalbi bi wujudi zatihi ta'ala. Abu na farko shine a same ka da tabbataccen imani, irin imanin da ba wani abu na shakka ko kokwanto da yake bijiro masa, a'a imani ne jazim tabbatacce. Min samimin qalbi, daga tsakiyar zuciyarka. Bi wujudi zatihi, ta hanyar samuwar zatin Allah ta'ala. Wato ka yarda akwai wani zati Allah, wato karka dauki wato aqidar yan ba Allah wadanda suke ganin a'a ba la ilaha wal hayatu madda, wato ba wani abu Allah, rayuwa kawai ita take gudanar da kanta. To wannan ainihin aqida ce ta kafirai dan shi'iyun da kuma falasifa da sauransu. Amma musulmi ya yarda akwai Allah, ya yarda da samuwar Allah saboda wasu dalilai da Ubangiji ya ajiye da yake nuna samuwarsa. Domin idan ka zo za ka shiga gidanka sai ka ga sawun takalmi, ko ka zo za ka shiga gidan abokinka sai ka ga sawun takalminsa gashi nan ya fito, kaga za ka yarda a zuciyanka wani baya cikin gida. Alhali kuma ba ka ga fitarsa ba, me yasa ka yarda baya nan? Daga ga sawun takalminsa nan ya fita. Wannan sawun ashe wata alama ce da take nuna baya nan, amma ga wata alama nan da ya bari wadda take nuna akwai shi ko kuma ya fita. To haka Allah, duk da ba ma ganinsa, amma ya bar wasu alamomi waɗanda suke nuni zuwa ga samuwarsa, kamar halittar sama da ƙasa, kamar gudanar rana da wata, zubo ruwan sama, fitar da tsirrai da sauran al'amura irin wannan wanda ɗan adam baya iya yi. Wannan abubuwan suna nuna samuwar Ubangiji. Shi yasa musulmi duk ya yi imani da cewa akwai Allah. Shine ma da ya ce alladhi lam yusbaq bididdin wala yuqab bihi, Allahn da ba wani kishiya da ta gabace shi, a ce kafin Allah an samu wani a baya. Shi Allah baya da farko, bale a samu wani kafinsa. Walam yuqab bihi, sannan ba wani kishiya da za ta biyo bayansa, a ce ga wani wanda ya zamo kishiya ga Allah yau ko gobe ko jibi. Allah baya da wannan. Ko an jingina masa abokin tarayya kawai abu ne aka yi na zalunci, to amma wannan abin da aka jingina masa a matsayin abokin tarayya bai cancanta ya zama abokin tarayya gare shi. Wannan kenan. Yace huwal awwalu falaysa qablahu shay'un, Allah shine na farko wanda ba wani abu da ya faru kafin shi, don shine na farko. Wal akhiru, kuma shine na ƙarshe, falaysa ba'dahu shay'un, ba wani abin da zai biyo bayan shi. والظاهر فليس فوقه شيء, Allah shine wanda yake a sarari, yana da alamomi, yana da ayoyi da ya bar su wanda suke nuna samuwar sa a fili, kamar da muka yi bayani halittar sama da ƙasa, gudanar rana da wata da sauransu. Wannan yana nuna wato Ubangiji yana nan, ayyukansa a zahiri suke, ayyukan da suke nuna akwai shi, ayyukan da suke nuna samuwar sa suna nan a zahiri. Falaysa fawqahu shay'un, saboda haka ba wani abin da yake sama da Allah. Wal batinu, Allah shine na boye, falaysa dunahu shay'un, ba wani abin da ya fi shi boyuwa ko ya fi shi kusanci da bayansa ko ya fi shi ilimi na masaniyar halin da bayansa suke ciki, ba wanda ya fi Allah wannan. Shi Allah hayyun, rayayye ne, qayyumun, tabbatacce ne, ahadun, daya-daya ne, samadun, abin nufi da bukata, wanda kowa dukkan bayi suke nufin sa da bukata, bukatunsa a hannunsa suke. Lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba kuma ba haifarsa aka yi ba. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kuma ba wani daya da yake tamka gare shi. To kaga wannan duka wato musulmi yayi imani da Allah, kuma yayi imani da wa'annan sifofi na shi. Shine ma da yace wa tauhiduhu bi ilahiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, kadaita Ubangiji kuwa ya shafi kadaita shi a cikin uluhiyarsa da kuma kadaita shi a cikin rububiyarsa da kuma kadaita shi a cikin sunayensa da sifofinsa. Idan mutum zai kadaita Allah ya samu tauhidi, to dole sai ya kadaita Allah a cikin waɗannan keɓantattun al'amura guda uku na Ubangiji. Ubangiji yana da wasu keɓantattun al'amura guda uku wanda babu wanda yake tarayya da shi a cikinsu. Na farko shine ilahiyya ko uluhiyya, kasancewarsa al-ilahu, za mu ji menene ma'anar ilah insha Allah. Wa bi rububiyyatihi, sannan kuma na biyu ka kadaita shi a rububiyyarsa, wa asma'ihi wa sifatihi, ka kuma kadaita shi a cikin sunayensa da sifofinsa. Tambaya ta 44 yace ma huwa tauhidul ilahiyya, to menene tauhidul uluhiyya? Tunda malam yace bayan ka yi imani da Allah, kuma dole sai ka yi imani da shi, ka kadaita shi a cikin wa'annan abubuwa guda uku. Na farko uluhiyya, rububiyya, al-asma wa sifat. To menene ma'anar uluhiyya din ita? Ma huwa tauhidul uluhiyya, to menene tauhidul uluhiyya? Amsar shine huwa ifradullahi azza wa jalla bi jami'i anwa'il ibada. Huwa ifradullahi azza wa jalla shine kadaita Allah mai girma da buwaya, bi jami'i anwa'il ibada, da dukkan nau'ukan ibada, al-zahira wal batina, qawlan wa amalan, ibadodi wanda suke na bayyane da kuma ibadodi na boye, fada da kuma aikatawa. Dole sai ka kadaita Allah mai girma da buwaya a cikin dukkanin nau'ukan ibada. Ibada kuma tana nan nau'i da yawa. Akwai al-ibadatu al-qawliya, akwai al-ibadatu al-badaniya, akwai al-ibadatu al-maliya, akwai kuma al-ibadatu al-qawliya. Wato ibadodin malamai suna kasa su gida hudu. Na farko akwai al-ibadatu al-qawliya, ibada ta fada da baki, kaman zikiri, kaman salati, kaman karatun al-Qur'ani da sauransu. Akwai kuma ibada badaniya, ibada wadda ake yin ta da gangar jiki, zaka motsa gangar jikin da sunan ibada, kamar sallah, kamar azumi, kamar aikin haji da sauransu. Akwai kuma ibada qalbiyya, ibada wadda ake yin ta da zuciya, shine kaman tsoron Allah, kamar imani, kamar son Allah da ire-irensu. Akwai kuma ibada maliya, ibada wadda ake yin ta da dukiya, shine kamar zakka, kamar ainihin taimakawa musulunci da dukiya, ka fitar da zakka, ka sayi dabba, ka yi layya da kudinka, don duk yana daga cikin wato ibada maliya. To wa'annan ibadodin ire-irensu gaba ɗayan su ya zama dukkanin su ka kadaita Allah da su, baka yi ɗaya daga cikin su don wata manufa ba wanda ba Allah. Kamar yadda muka yi bayanin ikhlasi a baya, idan ba a manta ba, ya zama duk wata ibada ta zahiri da kuma ibada ta batini. Ibada ta zahiri shine abin da kake yi a fili, kowa yana ji ko kuma yana gani. Ibada ta batini shine abin da yake boye a zuciyanka, kamar khushu'i, tawakkali, kyautata niyya, tsarkake niyya, yi dan Allah, son Allah. Duk wannan kaga ibada ce ta batini wadda take boye a zuciya, sai dai tasirin ta ya bayyana akan gabbai ta hanyar fada da kuma aikatawa. Shine malai yace qawlan wa amalan, ya zama a aikace abin yake gudana, da kuma abin yana gudana a bakinka. Domin dukkan mutumin da yayi imani da Allah, ya yarda da shi, zaka je yana yawan ambatonsa da baki, sannan kuma ka je yana yawan aikata ko aiki da umurnin da ya shimfiɗa. Saboda haka abu na farko abinda ake nufi da tauhidul uluhiyya shine kadaita Ubangiji da ibada, kowace irin ibada ta zahiri da batini, fada da kuma aikatawa. Wa nafiyul ibadati an kulli ma siwallah, da kuma kore ibada daga dukkan wani Allah, komai matsayinsa, komai girmansa, matsayin Allah ya bashi, girman ma Allah ya bashi, ka'inan man kana, ko wane ne shi, duk yanda yake ga girma da matsayi, to bai kamata ba ka jingina masa wani nau'in bauta, kowace irin bauta ce, sawa'un bauta ce ta kira, ka kira shi kana neman bukata a wajen shi, ko bauta ce ta neman agaji, ka faɗi kana neman agaji a wajen shi, irin agajin da ba wanda zai iya maka shi sai Allah a wannan halin. Duk wani abubuwa ne na ibada, ko ka je wajen shi kana neman ya tsare ka ko ya baka kariya cikin irin abin da ba wanda zai iya maka shi sai Allah. To duk ire-iren wa'annan abubuwa ibada ne, to bai kamata ka jingina su ga wani Allah ba, kowane ne. Malai yace qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala yace wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyya, Ubangiji ya zartar, ya yi wasiya, ya yi hukunci cewa an la ta'budu illa iyya, kar ku bauta ma kowa sai shi kadai. Kaga ya kore bauta daga kan kowa, yace sai shi kadai. Duk girman mutum, to Allah ya fi shi girma, saboda haka bai kamata ka jingina masa wani nau'in bauta ba. Wa qala ta'ala, kuma Allah ta'ala yace wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a, kuma ku bauta ma Allah, kar ku hada shi da wani abu a cikin bauta. wannan a cikin suratul nisa'i aya ta 36 waccan ta farko da muka karanta cikin suratul isra'i ne aya ta 20 da 23. Haka nan ma Allah ta'ala ya ce ku bauta ma Allah kar ku hada shi da wani. Wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya faɗa a wata aya yace innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata lidhikri. Allah ta'ala yace innani lalle ni ana Allahu ni ne Allah inji Allah la ilaha illa ana ba abin bauta bisa cancanta sai ni inji Allah fa'buduni saboda haka ku bauta min wa aqimis salata lidhikri kuma fa'budni ka bauta min don ina fuskantar annabi Musa ne da wannan maganar yace fa'budni ka bauta min wa aqimis salata lidhikri kuma ka tsayar da sallah domin ambatona. To kaga wannan aya ita ma tana tabbatar da cewa Allah shi kadai ne abin bauta ba ya da abokin tarayya kamar da ya bawa annabi Musa da sauran bayinsa umurnin su bauta masa kuma su tsayar da sallah da ibadodi saboda shi kadai. Suratu Taha aya ta 14 wanda yace wa ghayru zalika min al-ayat da wasu wa'inda ba wa'innan ba na ayoyi masu yawa da suka zo a Qur'ani wanda suke nuna a kadaita Allah da bauta. Wa hadha qad wafat bihi shahadatu an la ilaha illallah. To kaga wa'innan ayoyi da muka karanta suna tabbatar da ma'anar shaida cewa ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah. To wannan shine ma'anar tauhidul ruhiyya, kadaita Allah da kowace irin ibada, duk wani aiki da zaka yi a matsayinka na bawa, aikin da zaka aikata na ibada to ya zama ka kadaita Allah da shi, ka fuskanci Allah da wannan aikin, Allah ka nufata da shi ba wani abu ba. To wannan shi ake kira tauhidul ruhiyya, kadaita Allah da bauta. Sai malai ya kawo tambaya ta 45 yace ma huwa diddu tauhidul ruhiyya. To menene kishiyar tauhidul uluhiyya, menene yake zama kishiya, ma'ana menene yake warware tauhidul uluhiyya? Amsar yace diddu ash-shirku, kishiyar tauhidul uluhiyya shine shirka. Idan aka ce shirka shine isa ma Allah abokin tarayya, shine shirka ka sama Allah abokin tarayya, abinda Allah kadai ya mallaka nasa ne shi kadai ya barwa kansa, amma zama ka hada Allah da wani a ciki ko ka shiga kai ma ka ce kun yi musharaka da Allah a cikin wannan abin, to babu abinda Allah ya fi kyama kamar shirka. Yasa an aka tambaye manzo Allah a wani hadisi ayu zambin azam, wani laifi ne ya fi girma? Yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, shine ka sanya ma Allah kishiya alhali shi ya halice ka, kuma kishiya kuwa baya santa sai dai ta zama dole bayan da ka iya. Ko kai ne aka ce matarka da kake ji da ita wanda kake so ka biya kuɗi ka auro ta, sai ka zo ka samu wani ya shiga ya yi mu'amala da ita ka gani, kuma wannan da ya mu'amala da ita din kuma wataƙila ma ma'aikacinka ne ƙarƙashinka yake ko bawanka ne ko kuma ɗan aikinka ne, ka ɗauke shi yana maka hidima, kana biyan shi albashi, kana kyautata mishi, kana yi masa abubuwa na ni'ima da kyautatawa iri-iri, kaga ka kyautata masa a matsayinsa na wanda yake aiki ƙarƙashinka, ɗan aikinka ne, rannan kwaɗam da ka shiga gida sai ka same shi kwance tare da matarka. To kaga ai ba za ka ji daɗi ba, kuma za ka ji a wannan wato a rayuwa ba a taɓa maka wani abu na rashin kyautatawa irin wannan ba. To sai ka ɗauki wannan ka kwatanta abinda yake mallakar Ubangiji ne shi kaɗai, uluhiyya rububiyya na Allah ne shi kaɗai, kuma sai ka ɗauki wani sai ka haɗa Allah da wani a ciki. To kai kalli kai in aka yi maka ya za ka ji? Kenan dole za ka fahimci cewa abin ba daɗi. Matarka taka ce kai kadai, haka Allah ya kaddara, mace ta mutum ɗaya ce shi kadai, haramun ne wani ya tarayya da shi a cikinta, wannan Allah ne ya hukunta haka. To duk wani idan ya yi tarayya da kai a ciki ya kake ji, musamman kuma wanda kake kyautatawa. To kalli Allah shi ya halice ka, yake kyautata maka, yake baka dangin ni'ima iri-iri, amma kuma sai kai masa abin da ya fi kyama, wanda shi ne haɗa shi tarayya da wani a cikin wato abin da ya kadaita da shi na uluhiyya ko rububiyya da sauransu. To anan idan mutum ya kwatanta wannan, to sai ya fahimci irin munin da shirka take da shi da kuma irin kyamar da Allah yake mata. Shi yasa anan malai yace kishiyar tauhidul uluhiyya shine shirka. Wa huwa naw'an, ita kuma shirkan nan nau'i biyu ce, shirkun akbarun yunafihi bil kulliyya. Da farko shirka mafi girma wacce take kore tauhidin gaba daya, shirka babba kenan. wa shirkun asgharun yunafi kamaluhu, wato kuma shirka mafi wato karama wacce take kore kamalar tauhidi. Idan ba ta kore tauhidin duka ya zama babu, to amma tana kore kamalar sa ya zama wanda yake yin karaman shirka tauhidin sa baya da kamala, yana da gibi sosai a cikin tauhidin sa. To duka zai dauke su bayan daya musu bayani menene babbar menene karamar, wanda shi ne ya tambaya ta 46 ya ce ma huwa shirkul akbar. To menene babbar shirka, me ake nufi da ashirkul akbar, babbar shirka wacce muka ce cewa wanda yace ita ce take kore gaba ɗayan tauhidi ta rusa shi, to mecece ita? Amsar yace huwa ittikhazul abdi min dunillahi niddan yusawwihi bi rabbil alamin. Babbar shirka shine bawa ya riki wani koma bayan Allah yana daidaita shi da ubangijin halitta. Ka riki wani bawa wanda ba Allah ba a matsayin ka na bawa, sai ka riki wani Allah a matsayin niddan abokin tarayyar Allah. Yusawwihi bi rabbil alamin, kana daidaita shi a cikin wasu al'amura da ubangijin halittu. Yuhibbuhu ka hubbillah, na farko kana son wannan abun kamar yanda ake son Allah. Kaga shi kuma son Allah ibada ne, kowa ya san son Allah ibada ne. Duk wanda bai son Allah ba musulmi bane, saboda haka son Allah da manzansa ibada ne, kowa ya sani. To sai ya zama kuma kana son wani abun da wanda ba Allah ba, sai ka daidaita wannan soyayyar da soyayyar Allah. Ta yaya za a gane? Shine ta hanyar idan ga abinda Allah yake so, kuma ga abinda wannan da kake so yake so, sai a ga ka rasa ma wanda zaka zaba. Shin in yi abinda Allah yake ko in yi abinda wani yake? Kaga soyayyar su ta zama daidai a wajenka. Tunda yanzu har ka tsaya kana taraddudi, shin na Allah zan yi ko na wani, na Allah zan yi ko na wani? To kaga wannan ya nuna ashe soyayyar yanda kake son Allah haka kake son wani. Tunda gashi ka kasa fifita umarnin ɗaya daga cikin su. To wannan shi ake kira shirkul muhabba, shirka a cikin soyayya. Da Allah ta'ala ya bayyana ta wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kuhubbillah. Allah ta'ala ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke rukan wasu abokan tarayya, suna hada su da Allah a cikin soyayya, suna son su kamar yanda ake son Allah. To kaga wannan na farko kenan. Wa yakhshahu ka khashyatillah, ko kuma ya rika jin tsoron sa kamar yanda ake jin tsoron Allah. Allah ne ake jin tsoron sa bil ghaibi, Allah baya nan amma daga nan kana jin tsoron ka saba masa, saboda ka san yana jin ka, yana ganin ka, kuma zai kama ka. To amma wani Allah in a gaban shi kake, kuma yana da hadari ko yana da iko ko yana da mulki ko yana da karfi, sai ka ji tsoron shi, ko yana cutarwa sai ka ji tsoron shi, wannan babu laifi. To amma baya nan watakila yana wani waje, watakila ma ya mutu, watakila yana wata uwa duniya, amma daga nan kana jin ka saba ma wani umarnin nashi ka bi Allah, kana jin tsoron ka saba masa dan kana ganin in ka saba masa wani abu zai same ka. To wannan tsoron shi ma shirka ne. Wannan tsoron menene? Ya zama tsoro na shirka, wato al-khashiya bil ghaibi. Kana tsoron wani amma a boye, baya nan a zuciyarka ne kake jin tsoron sa, baya ganin ka, baya jin ka. To ban wataƙila tunanin kake in ka yana jin ka ko yana ganin ka. To wannan shi ma yana daga cikin abinda ake kiran sa wato ainihin shirka. Wa yakhshahu ka khashyatillah, shi yasa Allah ta'ala yace wa la takhshaw an-nasa wakhshawni, kada ku ji tsoron mutane, ku ji tsorona ni. Domin a duk lokacin da tsoron wani tasiri a kanka sama da yanda kake jin tsoron Allah, ko kuma daidai kamar yanda kake jin tsoron Allah haka kake jin tsoron saba ma wani, to wannan zai zama wato ainihin ka zama kana da alloli guda biyu. Yanda kake jin tsoron saba ma umarnin Allah haka kake jin tsoron saba ma umarnin wani. Idan umarnin su ya ci karo ga abinda Allah ya hana, ga abinda wani ya hana, sai ka rasa, kuma sun ci karo da juna, sai ka rasa nawa zaka bari. Agani, to dole mutane su kiyaye irin wannan. Sannan wa yaltaji'u ilayhi wa yad'uhu wa yakhafuhu wa yarjuhu wa yarghabu ilayhi wa yatawakkalu alayhi. Idan mu ka sanya ma Allah abokin tarayya, wa yaltaji'u ilayhi, kuma ya sanya ma Allah abokin tarayya, wa yaltaji'u ilayhi, kuma yana dogara gare shi, wa yad'uhu, yana roƙon shi in yana da bukata, in yana da bukata zai daga hannu cewa ya wani ka taimake ni, ko ya wani ka cece ni. Wa yakhafuhu, yana jin tsoron sa, wa yarjuhu, kuma yana fatan samun abin da yake bukata a wajensa. maimakon yayi fatan samun abin a wajen Allah, amma a wajen wancan da ya hada da Allah yake fatan neman biyan bukatunsa. Wayar gabu ilaihi, yana mika kwadayensa zuwa gare shi. Waya tawakkalu alaihi, yana dogara gare shi. To kaga duk wannan ya mai da shi ya zama niddan, ya zama kishiya ga Allah. Aw yuti'uhu fi ma'siyatillah, ko ya zama yana yi masa da'a a cikin abin da yake saban Allah ne. Domin ka'ida ce ta musulunci, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ba a yin da'a ga abokin halitta a cikin saban mahalicci. Ko wane ne idan har umurnin da ya baka ya saba ma Allah, to dole ka bijire ma wannan umurnin. Bijire ma wannan umurnin, wannan shine yake nuna son ka ga Allah da kuma tauhidin ka ga Ubangiji subhanahu wataala. Amma idan soyayyar wani saboda kana son shi ko kana girmama shi, har girmamawar da soyayyar ta kai in ya baka umurni baka iya sabawa, ko da ko umurnin ya saba ma Allah, to wannan biyayyar da kake yi ko soyayyar da kake yi ta zama soyayya ta shirka. Saboda ka daidaita soyayyarsa da ta Allah, ta yadda har za ka iya ma saba ma Allah, ko in ce ka ma fifita soyayyarsa da girmama shi, ka fifita girmamawa da kake masa akan girmamawa da kake ma Allah. Domin gashi har za ka iya saba ma Allah shi kuma ka bi umarninsa. Shi yasa duk wanda zai baka umarni, ko wane ne, dole ka kalli umarnin, in ya daidai da abinda Allah yake so sai ka yi. Amma in ya saba, to dole ka bashi hakuri, ka nuna masa wannan abinda yake so ka yi ya saba ma Allah. To wannan shine musulunci, kuma shine tauhidi. Sabanin haka kuma, wato wannan zai sawa mutum wato ainihin tasgaro ga tauhidin sa, kuma ya rusa tauhidin sa gaba daya, wanda wannan shine malamai suke kiransa da suna ashirkul, malamai suke kiransa da suna ainihin ashirkut ta'a. Ashirkut ta'a, shirka ta biyayya, wato shirka a cikin biyayya. Domin wani sahabi da ake kiransa Adi bin Hatim, ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya gani da manzo Allah yana karanta wata aya, ittakhazu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah, wato sun riki masu ibadar cikin su da malaman cikin su, sun rike su a matsayin ababen bauta ko ma bayan Allah. To wannan Adi bin Hatim, wanda lokacin bai musulunta ba, shi Kirista ne, sai ya ce wa manzo Allah, ai ba bauta musu muke yi ba ya manzo Allah? Sai manzo Allah ya tambaye shi, shin ba sa halatta muku haram ku yi musu biyayya, ko kuma su haramta muku abin da yake halal ku yi musu biyayya? Adi bin Hatim ya ce, kwarai wannan kam yana faruwa. Sai manzo Allah ya ce, fatilka ibadatu, to wannan shine bautar ai, su baka umurnin da ya saba mana Allah ka bi, ko su hana ka abin da Allah ya sa ka ka bi. Manzo Allah ya ce, fatilka ibadatu, wannan bautar kenan. Shi yasa malamai suka kira irin wannan biyayya da suna shirku, suka kira shi da suna shirku ta'a, shirka ta biyayya. Ashe dole mutum ya kiyaye irin wannan abubuwan. Sai dai fa, idan mutum tsare kai da karfi, ya fi karfinka, ya saka abin da ya saba ma Allah, in baka bi ba zai iya kashe ka, ko ya keta mutuncin iyalinka, ko ya yi maka wani abu, ku kwaci dukiyanka ko wani abu, sai kai masa biyayya bisa tilas ba cikin kana so ba, to wannan Allah bai kama ka da laifi. To amma in dai biyayyar ta ra'ayin kanka ce da soyayyar zuciya, to ita ce ake magana anan. Ina fatan an fahimta. Malai yace, aw yattabi'uhu ala ghairi mardatillah, ko ya masa biyayya a cikin abinda ya saba ma yardan Allah, ya masa biyayya a cikin wani abu wanda ba Allah bai yarda da shi ba. To anan mutane suke samun hadari, domin manzo Allah ya faɗa a hadisin Aisha, yace duk wanda ya bi yardan mutane akan abinda yake saba ma yardan Allah, to Allah zai yi fushi da shi, ya kuma sa zakatan bayansa su ma su yi ta fushi da shi. Wanda kuma ya nemi yardan Allah ko da ku akan abin da mutane ba sa so ne, to wannan Allah zai so shi, ya kuma sa zakatan bayan Allah su so shi, don zakatan bayan Allah a hannun Allah suke. Allah shi ne yake juya su yanda yake so. Kenan idan ka nemi soyayyar mutane, ka yi musu biyayya, ka saba ma Allah, to ai soyayyar nasu da kake nema, da yabansu da kake nema, a hannun Allah yake. Shi yasa za ka samu masu irin wannan kokarin yin abubuwa don su burgewa ne, ko bari mu yi ma wani biyayya kar mu saba masa kuma ya ji ba daɗi, abuttar da muke da ita ta lalace, kuma ana yana abu kaza, duk da na san ba daidai ba ne, amma bari in je in yi, don in ban je ba ran shi zai ɓaci, ko abuttar mu za ta lalace, ko zumuntar mu za ta lalace, ko kaza 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 kaza. Sai ka yadda ka je ka bi shi akan sabo, ka san abin Allah bai so, amma don kar ran shi ya ɓaci, to wannan Ubangiji ya ce shi Allah da farko zai fushi da kai. bayan yayi fushi da kai kuma wannan zuciyar da kake nema ta soka kuma sai Allah ya jefa ki yayi kiyamar ka a cikin wannan zuciyar sai zama wannan da kake neman soyayyar sa kuma ba wanda yafi ki kamar ka kuma kai la'akari da wannan zaka fahimci haka amma wanda ya bi yardan Allah akan abin da ya saba wa mutane koda mutanen sun yi fushi da kai zaka samu na wani dan lokaci ne daga baya zaka samu zuciyo inda ka tsare gaskiya zaka samu dole sai zuciyoyinsu sun dawo gare ka sun dawo suna ganin ai babu mutunan kirki kamar ka koda ko bayan mutuwar ka ne sai kaga sun dawo suna yaban ka to wannan shine a ainihin aqida mai kyau ta musulunci shi yasa malai ya kawo dalilai game da irin wannan ya kawo dalilai da suke nuna hadarin shirka aya ta farko yace fadin Allah ta'ala qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida yace lalle Allah baya gafarta ma dukkan wanda yake shirka da shi wato duk wanda yake hada Allah da wani a wajen kira ka kira wani ka kira Allah ko a wajen niyya kai abu a zuciyarka amma ba da niyyar dan Allah ba dan wani kake yi ko kuma a biyayya kake ma wani akan abin da ya saba ma Allah duk wanda yake irin waɗannan shirkokin ko ma ka aje gunki ko wasu abubuwa na tsafe-tsafe duk wannan nau'i ne na shirka dan nau'in shirka yana nan da yawa to amma waɗancan an san su kowa ya san gunki shirka ne kowa ya san ainihin menene tsafi da wane da bori duka kowa ya san shirka ne to inda mutane ba su fahimci shirka ba shine cikin waɗannan abubuwa da muka zana wajen soyayya da biyayya da niyya da kira da baki ka kira sunan wani Allah ka roke shi bukata to duka waɗannan shirkoki ne amma yawayan mutane ba su san irin waɗannan shirkoki ba kuma suna daga cikin mayayyan shirkoki bisa ga dalilan da muka karanta na Al-Qur'ani to shi yasa muka kebe su muka yi bayani akan su amma kowa ya san shirka abubuwa ne wanda yake yana nan mai fadi abu ne sananne a cikin mutane mutumin da ya aje gunki shirka yake mutumin da yake tsafi shirka yake da sauransu to irin wannan shirkan Allah yace baya gafarta ma dukkan wanda yake yinta wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafarta duk abin da bai kai shirka ba amma ga wanda ya so duk zanubin da mutum yake yi in bai kai shirka ba in Allah ya ga dama zai iya gafarta maka amma ita shirka in dai baka tuba daga duniya ba har ka mutu kana yi ba maganan gafara shi yasa Allah ta'ala yace man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah har ya mutu bai tuba ba faqad dalla dalalan ba'ida haqiqa ya bace bata mai nisa Allah ya kare mu ayar tana cikin suratul nisa aya ta 116 wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace man yushrik billahi kuma dukkan wanda ya shirka da Allah faqad iftara ithman azima to haqiqa ya kirkiri wani irin zunubi wanda yake mai girma Allah ya ambace shi nakira faqad iftara ithman wani irin gagarumin katafarin zunubi kuma Allah ya ƙara ƙarfin girmama shi da aziman wato zunubi mai girma domin shirka ita ce a'zamu dhunub ita ce mafi girman zunubi kamar yadda muka yi bayani a baya tama wannan ayar tana cikin suratul nisa'i aya ta 48 wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce wa man yushrik billah dukkan wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna to haqiqa Allah ya haramta masa aljanna wa ma'wahu an-nar kuma makomarsa ita ce wuta ashe duk riba ashe wace riba da zaka samu karkashin shirka kana tsafi kana bori kana bokanci kana wasu abubuwa na biyayya ga wayansu bayan Allah cikin abin da ya saba ma Allah da sauran abubuwa irin waɗannan shin wace riba zaka ci in ma ka ci riban ka kalli kankantan da ribar take da shi in an kwatanta da hasara da zaka yi ta aljanna da Allah ya ce ya haramta maka aljanna wanda ya rasa aljanna ya rasa komai a rayuwarsa wanda ya rasa duk dadin da zaka ji a duniya in har ka shiga wuta kimtawar ido ya isa ka manta da shi ka manta da kowa da dani manzo Allah ya faɗa a hadisi za a zo da wanda yafi kowa jin dadi a ranar alkiyama ya mori yayi abin da yake so yayi shirka yayi sharholiya yaji dadi a duniya amma a zo da shi a tsoma shi cikin wuta gurgudan kimtawar ido sai a tambaye shi kamar kimtawar ido kamar sai gwandu guda cikin wuta a ce wani ka taba jin dadi ce me dadi sai yayi tambaya me dadi bai ma san ya mamanta me kalmar dadi sai gwandu guda a cikin wutar jahannama ya mantar da shi duk wani dadi da shi a duniya kuma kaga zai tabbata ne a cikin har abada Allah ya kare mu haka manzo Allah ya ce za a zo da wanda yafi kowa shan wahala a duniya ya sha wahala akan addini an bashi tashi an tsangwame shi an ware masa an ki abuta da shi an kore shi wata kila ma daga gidansu saboda addini wani ma an kashe shi akan wannan, wani an yi masa cutarwa, wani an kulle shi, azabtarwa iri-iri. Ya fi kowa shan wahala a duniya akan bin Allah, sai a ɗauke shi sai a tsoma shi a cikin aljanna kamar iftawar ido. Manzo Allah ce sai a tambaye shi a ce ka taɓa jin wahala, ka taɓa sanin wani abu wahala? Zai ce mai wahala, ya mamanta menene wahala a cikin second guda da yayi a cikin aljanna, ya mamanta duk wahalar da yayi, kuma zai dawoma ne a cikin wannan ni'imar har abada. Shi wanda ya rudu da dadin duniya, ya yi ta abubuwa na shirka, yana jin dadin sa, ɗan ribar da zai samu kaɗan ce, mata'un qalilun ne, ɗan jin daɗi ne kaɗan, kuma daga ƙarshe ka fuskanci azaba ta har abada. Allah ya kare mu. Ashe ba riba bane, ba azanci bane, ba dubara bane ka zaɓe wato rayuwarka ta duniya akan ta lahira. Allah ta'ala ya ce a aya ta gaba, wa man yushrik billahi, dukkan wanda ya shirka da Allah, fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhatafahu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, dukkan wanda ya shirka da Allah to kamar abin da ya fado daga sama ne, tsuntsaye suka caccafe shi, ko kuma iska ya sheke shi zuwa ga wani wuri wanda yake mai nisa. Ma'ana mutumin da yake shirka ko ya aikata wani aiki na alkhairi, to ba ya da wani sakamako da zai samu akai, kamar wani abu ne da ya zubo daga sama iska ta sheke shi, ko tsuntsaye su caccafe shi ya tafi wuri mai nisa, ya warwatse ya lalace. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, Allah zai gabatar akan abin da suka aikata na aiki, a mai da shi kura, a bar shekewa, saboda ba su yi aikin akan tauhidi ba, sun yi aikin ne akan shirka. Shi kuma duk aikin da mutum zai yi a cikin shirka, to wannan aikin gaba ɗaya yakan lalace. Allah ta'ala ya ce la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin, idan har kai shirka to duk aikin alkhairin da kake yi ya lalace. Ku kalli wannan hadarin yan uwa, man Allah ne ya ce a Qur'ani la in ashrakta, kuma manzon Allah ake fuskanta da maganar, ba fani ba, ba kai ba, da manzon Allah ake, dan gatan Allah wanda yafi kowa daraja a wajen Allah. Ma Allah ya kalle shi ya ce la in ashrakta, idan kai shirka kai manzon Allah, la yahbatanna amaluka, kaga sai da aka sa nunu tawkid, lallai aikin ka gaba ɗaya zai lalace. Wala takunanna min al-khasirin, kuma lallai zaka kasance daga cikin wanda suka yi hasara aiki. Allah ya san manzon sa ba zai shirka ba, amma bari a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro. Wannan shine abin da aka yi, inda aka yi ma manzon Allah wannan tsoratar, wanto ina gare ni, ina gare ka. Shi dole mu kiyaye, mu ji tsoro, mu ji tsoron hadarin shirka, mu ji tsoron hadarin da shirka take da shi. Ko wannan hadarin kadai aka barka da shi, ai ba karamin musiba bane. Ka sadar da zumunci, ka yi aure, ka aje iyali, kana kulawa da su, ka yi sallah, ka yi wasu abubuwa, amma sakamakon ka koma gefe kana shirka, kana bori-bori, kana tsafi, kana wane ne abubuwa da shirka, ga sunan irin shirkokin da muka zana, kuma aikin ka yana ta rushewa baka sani ba. Kuma ana ta bayani, ka ki zuwa makaranta ka yi bincike a wajen malamai, mu dai ana cewa shirka, dan Allah ya mana bayanin shirkan nan mu fahimce ta. Abu mai hadari irin wannan, amma mutum ya tsaya yana sakaci a kansa, baya bincike game da saninsa, in ma an faɗa sai ya hushi, ko ya ce an zage shi, ko ya ce an yi kaza, an yi kaza, alhali wani abu ne mai matukar hadari ake nuna maka dan ka kiyaye. Allah ya sa mu gane. Saboda haka malai ya ci gaba da kawo mana dalilai da suke nuna munin shirka da hadarinta. Ya ce wa ghayru zalika min al-ayat, da abubuwa da yawa wanda bai kawo bane ayoyi da suke bayani akan shirka. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ko manzon Allah yira da mutunta sabu da gare shi, ce haqqullahi alal ibadi, haqqin Allah akan bayi, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, shine su bauta masa kar su hada shi da wani a cikin bauta. Wa haqqul ibadi ala Allah, kuma haqqin da bayi suke da shi akan Allah shine Allah yu'adhibu man la yushriku bihi shay'a, shine Allah baya ba zai yi azaba, ya daukan makansa alkawari, ba zai yi azaba ga dukkan wanda ya mutu baya shirka da shi ba. Kaga wannan haqqi ne. To ko haƙƙin matarka aka barka da shi, ai wani abu ne mai nauyi, bare haƙƙin Allah. To kalli haƙƙi ne na Allah akan ka a matsayinka na bawa, shine ka bauta masa kar ka hada shi da wani. Kana hada shi da wani to kaga ka tozarta wannan haƙƙi. To wanda zaka samu yana tsoron haƙƙin matarsa ba, amma baya tsoron haƙƙin Allah irin wannan da shirka, amma yana tsoron haƙƙin matarsa. To kaga wannan bauta kenan. Kana jin tsoron haƙƙin matarka, baka jin tsoron haƙƙin Allah. Saboda haka Allah ta'ala ya ce haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta masa kar su hada shi da wani. Haƙƙin Allah kuma akan haƙƙin bayi kuma akan Allah shine Allah ya dauki alkawari, ba zai yi azaba ba ga dukkan wanda bai shirka, baya shirka da shi. Hadisin muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Ya kuma zo ya ce wa huwa fi sahihaini, hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. Wa yastawi fil khuruj bi hadha ash-shirki an ad-din al-mujahir bihi ka kuffar quraish wa ghairihim, malice kuma duka ɗaya ne, duka ɗaya ne wajen fita daga cikin da'ira ta imani, fita daga cikin tauhidi ta hanyar aikata irin waɗannan shukoki da muka zana. Bai zama wanda yake aikata wannan ya fita daga da'ira ta imani, al-mujahiru bihi, wanda ya fito fili ya bayyana wannan shirka nashi a fili ka kuffaru Quraishi, kamar kafirin Qurayshawa, wa ghairihim, da wani wanda ma ya boye tashi shirka, duka ɗaya ne. Da wanda ya fito fili kamar kafirin Qurayshawa, su Abu Jahal, su a fili suka ce busu yadda da Allah ɗaya ba, suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida in hadha shay'un ujab, dan me za a mai da Allah ɗaya? To kaga da wanda ya bayyana a fili, da wanda ya boye a can boye yana shirka ba wanda ya sani, duka ɗaya suke, duk ba sa tare da musulunci. Haka ma laice wal muqtini lahu, da wanda yake boye wannan shirka nashi, kal munafiqil muqadi, kal munafiqina al muqadiin, kamar munafikai wadanda suke yaudaran addinin Allah, alladhina yazharuna al islam, wanda suke bayyana musulunci a baki, zai manzan Allah, Allah manzan Allah, san Allah a baki, wa yubtununa al kufr, amma suna boye shirka da kafirci a boye suke yi, suna tsafe-tsafen su a boye, suna abubuwa na shirkuki a boye, amma mu'amala da aljanu da sauransu a boye, to duka ɗaya ne ba wani bambanci. Qala ta'ala, Allah ta'ala yace, innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Allah ta'ala yace lalle munafikai suna magangara ta ƙasan ƙasa na wuta, magangara ta ƙarshen ƙasa duka na wuta, wa lan tajida lahum nasira, kuma ba za ka taɓa sama musu wani mataimaki ba, ba wanda zai taimake su, illa alladhina tabu, sai waɗanda suka tuba kadai, wa aslahu, suka gyara aikinsu, wa aqsamu billahi, sannan suka riki wato addinin Allah hannu biyu, wa aqlasu dinahum lillah, suka ƙarfike addinin su ga Allah, fa ulaika ma'al mu'minin, to waɗannan suna tare da masu imani. Ana idan ka lura saboda hadarin munafirci, irin wanda yake zuwa cewa shi musulmi ne amma yana yaudaran bayan Allah, wani shariran boka ya zo da sunan shi musulmi ne, yana faɗin kiran sunan manzan Allah, yana kiran sunan Allah, amma a ɓoye ba abinda yake yi sai shirka da ɓatar da bayan Allah, yana mu'amala da aljanu, yana duba, yana tsafi, amma kuma bakinsa ka ji shi musulmi, zai yana kiran Allah da annabi. Ire-iren waɗannan su ake kira munafiƙai, wanda Allah ya ce suna magangara ta ƙarshe a cikin wuta, amma sai Allah ya sa musu sharuɗa, ya ce illal ladhina tabu, sai fa waɗanda suka tuba, sharaɗi na farko kenan, wa aslahu, suka gyara aikinsu, wa atasamu billahi, suka yi riko da addinin Allah, wa akhlasu dinahum lillah, suka tsarkake addinin su ga Allah shi kada, sharadi hudu kenan. Kalli kafirai waɗanda suke tantagaryan kafirai, wanda su basu mace su musulmi bane, a wajen musulunta su sharadi guda kawai Allah ya sa musu, wa qul lil ladina kafaru in yantahu yaghfir lakum ko yaghfir lahum ma qad salaf, ka ce ma waɗanda suka kafirta in har za su hanu ga kafircin su, su dawo su furta kalmar shahada, to za mu yafe musu duk abin da ya gabata. Kaga kafirai sharadi ɗaya kawai Allah ya sa musu, wanda yake shi bai shigo musulunci ba kafiri ne, sharadi guda kawai Allah ya sa masa, in ya cika shi zai shiga musulunci, shine ya daina kafirci sannan ya faɗi kalmar shahada. To amma kalli munafiki, wanda shi yana ganin cewa shi musulmi ne, sharadi wajen tubansa, wajen ya dawo cikin musulunci, sai da aka sa masa sharuɗa guda hudu. Sharadin farko illal ladina tabu, lalle sai yayi tuba, ya cika sharuɗan tuba, kamar wanda malamai suke boku bayani kullum game da abin da ake nufi da sharuɗan tuba, na farko kenan. Wa aslahu, sannan ya gyara aikinsa, wa atasimu billahi, yayi riko da addinin Allah hannu biyu biyu, wa akhlasu dinahu lillah, sannan su tsarkake addinin su ga Allah, sharadi hudu. Sannan Allah ya ce fa ulaika ma'al mu'minin, dan Allah ya nuna wato ainihin kyacewar su gare su, duk da sun yi imanin sun cika sharuɗan, amma Allah bai ce fa ulaika humul mu'minun, Allah bai ce wa'annan masu imani, sai ce a ma'al mu'minin, suna tare da masu imani. Kaga wannan kalmar ma'a din nan dan a nuna har yanzu Allah dai kamar bai yarda da su ba, duk da ya yarda, amma kalmar ma'a din nan ta nuna wato akwai wani abu dai haka na rashin basu kulawa, dan a nuna wato rashin wato a nuna rashin kyautatawar mutumin da zai shigo musulunci, amma da sunan musulunci yana yaudarar bayan Allah, ba karamin hadari yake da shi ba. Shi yasa Allah ta'ala da yace sai ce fa ulaika ma'al mu'minin, wa'annan suna tare da masu imani, bai ce fa ulaika humul mu'minun ba, bai ce wa'annan tabbas masu imani bane, sai ce a ma'al mu'minin. Saboda haka ashe bayan Allah mu tashi mu yi kokari mu kyautata ibadarmu, mu kyautata niyyarmu, mu kyautata aqidarmu. Duk abin da zaka samu a duniya ka kashe wannan abubuwa da kake yi na shirkoki da bokanci da wane ne, mata'un amilun ne, da abu ne wanda bai taka kara ya karya ba. Allah ya gara da mu. Wannan aya da muka karanta tana cikin suratul nisa'i daga aya ta 145 zuwa aya ta 146. Bada cewa ghairu zalika min al-ayat, da wasu wa'annan daga cikin ayoyi masu yawa. To wannan shine shirka a cikin tauhidi, ha, shine a shirka a cikin me, babbar shirka a cikin tauhidul uluhiyya. Yace ma huwa shirkul asghar, to menene karaman shirka? Shine tambaya ta 47. Ma huwa shirkul asghar, to menene karaman shirka? Taimana ya bayar da amsa, yace huwa yasirur riya, huwa yasirur riya da'a ad-dakhilu fi tahsinil amal, fi tahsinil amal al-murad bihi Allah ta'ala كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا أكتشي كرمان شركة إذا جوا دمك تعريف انت أبايا تيوا تنا رجي ما متون كمال الإيمان إذا مو إيمان انت بيتش كبا تو أما باتا في تدشي دقا تيكي مسلين تي كبار إرم وچن شركة دمك بيار انت دفرقو كرمان شركة كمان دمزا الله يفدايت واتو إذا چي رياء shine malamin ne yace huwa yasiru riya, ita ce wata karamar riya, addatulu fi tahsin al-amal, wanda take shiga cikin kyautata aiki, mutun ya tsaya ya gyara aikin sa yayin kyau. Al-murad bihi Allah ta'ala, aikin da ake nufin Allah da shi, aikin dan Allah yake yi, to amma kuma sai ya tsaya ya kyautata shi saboda mutane su gani su ce wani ya tsaya, wani ya iya sallah, mutun ya shigo masallaci yana zai yi sallah, to kaga dan Allah zai yi sallah, amma da yaga akwai wasu mutane suna kallon shi sai ya tsaya wannan sallar ya gyara ta, ya gyara karatu, ya gyara ruku'i, wanda in ya koma gida in zai yi sallah shi kadai ba haka yake yi, faduwa yake yana tashi yana yin jahot yake kawai in yana gida, to amma in a gaban mutane ne sai ya tsaya ya kyauta ta, ya kyau, kaga dan wannan kyautatawa din wato yana yi ne dan mutane ba dan Allah ba. To wannan shine yasirul riya, to ba ita kadai bace, ba riyan bace kadai, akwai abubuwa da yawa wanda dukkanin su kananan shirkoki ne, za mu yi bayanin su insha Allah in mun zo darasi na gaba saboda kurewar lokaci. Anan za mu dakata, da fatan abinda muka karanta daidai, Allah ya ba mu dada kurakurai, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.